birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a nomad dalal da kuma sai kuma alpha radio kuma si a Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com masu rarren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa kungiyar direbobi masu zaman kansu ta NURTW ta ce tana duba yiwuwar dakatar da zirga-zirga a hanyar birnin Gwari saboda matsalar satar mutane daga nan kuma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku menene ra'ayinku game da satsatan mutane da ake fama da shi a hanyoyin Najeriya ta yaya za a magance shi ku kira lambar mu ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce 2025 2025 2655 sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin nan ga labaran duniya
to jama'a barkamu da warhaka masu gabatar da ƙara Amurka sun tabbatar da cewa idan aka samu shugaba Donald Trump da laifi akan zargin da ake masa na aikata ba daidai ba ba za a hukunta shi ba a sanadin dogon binciken da aka kwashe shekara ana yi kan shishigen Russia a zaben Amurka na 2016 tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani wanda ya fara aiki da tawagar lauyoyin Trump ya gaya wa tashar talabijin na Fox News cewa yan kwanakin nan lauyoyin mai binciken lauyoyin mai bincike na musamman Robert Mueller sun ce za su yi aiki da tsarin dokar hukumar dokan da aka dade ana amfani da ita ko da ma an gano sabbin shaidu masu inganci dake nuna cewa Trump din yana ya aikata laifi Korea ta Kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza da shirin da ake yi na taron da aka shirye yi tsakanin shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un da shugaban kasar Amurka Donald Trump bayan Korea ta Arewa ta yi gargadin cewa watakila ta janye daga ganawar kan matsalar lambar Amurka na cewa sai ta ga bayan shirin ta na kera makaman nuclear majalisar tsaron kasar Korea ta Kudu ta bayar da wata sanarwa yau Alhamis inda ta yi alƙawarin cewa za ta tabbatar ta ci gaba da cuɗanya da dukkan masu fada a ji a biranen Seoul Washington da Pyongyang don ganin cewa an yi taron kuma an yi shi a cikin halin mutunta juna maganar ko za a yi wannan taron na ran 12 ga watan Yuni ko ba za a yi shi ba ta kunnu kai ne jiya Laraba biyo bayan kalamin da mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa na farko Kim Kwang-gwen yayi ne cewa gwamnatin Koriya ta Arewa za ta sake tunani ko za ta halarci taron inda idan Amurka ta ci gaba da nacewar sai Koriya ta Arewa ta wargaza shirinta na nuclear shugaba Donald Trump ya gaya manema labarai a fadar White House jiya Laraba cewa Amurka bata samu sanarwar ko za a zauna taron ba ko ba za a zauna ba haka kuma ya ce har kwanan gobe Amurka za ta ci gaba da nacewa kan lalle sai an ga bayan maka man nuclear na Koriya ta Arewa. Labaran kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Miliyoyin mutanen ƙasar Burundi dake Afrika ta Gabas na jefa ƙuri'ar a yau. Ƙuri'ar su a yau a wani zaben da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba Pierre Nkurunziza har tsawon wasu shekaru 16 daga yanzu zuwa shekarar 2034. Mutane da dama sun tsaya a cikin dogon layuka dake wajen rumfunan zabe a birnin Bujumbura da kasar baki daya domin kada ƙuri'ar su. Wa'adin mulkin shugaban kasar a yanzu na shekara 5 ne amma kuskurimar da ake sanyawa kundin tsarin mulki za ta baiwa shugaban ƙarin shekaru 7 akan karagar mulki kundin tsarin mulkin kasar ya baiwa kowane shugaba wa'adi mulki biyu ne kawai amma ana ta ganin cewa sauya dokar zai baiwa Nkurunziza damar ya saki tsayawa zabe har sau biyu nan gaba shi dai shugaba Nkurunziza wanda tun shekarar 2005 yake kan karagar mulki an saki zaben shi ne a karo na uku a shekarar 2015 abinda ya saba wa dokar da ta tanadi yin mulki sau biyu kawai wannan matakin yana cikin yarjejeniyar da aka rataba wa hannu don maido da zaman lafiya a shekarar 2000 wanda ya kawo ƙarshen mummunar yakin basasa da aka yi a lokacin wanda akalla mutane 1200 suka rasa rayukansu yayin da wasu mutanen Burundi fiye da 400 suka yi gudun hijira daga ƙasar Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta ce barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya yadu zuwa wani birnin kasar abinda ke haddasa fargabar wanzuwar cutar mai halaka mutane an tabbatar da bullar cutar a cikin ɗaya daga yankunan da aka kebe na musamman dake garin Mbandaka mai mutane fiye da miliyan 1 wanda kuma yake arewa maso yammacin lardin Equator Mbandaka na da tazarar kilomita 150 daga yankin karkarar Bikoro inda annan ne bullar cutar ta samu asali a farkon watan nan
labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC madalla kungiyar direbobi masu zaman kansu ta NURTW na barazanar dakatar da zirga-zirgar motoci a hanyar birnin Gwari saboda matsalar satan mutane da ake ci gaba da samu ga rahoton Isa Lawal Ikra
ganin irin yawan hararen da ake kaiwa wasu al'umma da kuma sace mutane da ake akan hanyoyin birnin Gwari ya sa kungiyar direbobi masu zaman kansu wato NURTW ta ce tana duba yuwar dakatar da zirga-zirga a hanyar birnin Gwari tunda ana halaka mata mambobi Alhaji Alhassan Haruna 313 shine shugaban kungiyar direbobin ta NURTW a shiyar arewa maso yammacin Nigeria kuma shine ke shugabancin kungiyar a jihar Kaduna
gaskiyar magana satan mutane da ake yi ba mai iya gaya maka adadin wanda ake sata gaskiya ne domin kusan kullum tsakanin birnin Gwari zuwa Huntuwa can sai an dauki mutum to mutane har abun ya kai ga sun dawo suna ganin wanda ma zai je dandime sai dawo ta hanyar Kaduna dan yana ga yafi mai sauki dan ya tsira da rayuwar shi to ita kuma ma wannan hanyar na Kaduna yanzu ita ma sun dawo sun rufe ba dare ba rana a kodin shi sai dai a kira mu a waya a ce an dauki mutum biyu an dauki biyar watan ba su nema irin mai mutum 18 in ta zo a cike duk a sauke su a kora su a je kuma ana kiran ana neman kudin fansa mai yawa abun ya kai rahu da lakoti ne jama'a a nan cikin garin birnin Gwari aka fito aka ce amma dakatar da aiki duk da muna kan hanyar yin haka
hanyar birnin Gwarin dai ta zama kamar wani tarkon mutuwa ganin yadda ake yawan sace mutane ga kuma yawan hauhawar hararen da ake samu a yankunan birnin Gwarin da ya sa manyan hafsoshin tsaron tarayyar Najeriya ke ta kai ziyara tare da ikirarin cewa za su kawo ƙarshen dukkanin tashe-tashen hankulan da ake samu a yankin birnin Gwari ko da kada Alhaji Alhassan Haruna 313 da dan asalin birnin Gwarin ne ya ce a gaskiyar magana su ƴan birnin Gwarin ba su fa gani a ƙasa ba
ba ziyaran ne tafi damun mu ba abin da ya dame mu muna so mu gani ne a ƙasa domin a yanzu in babban Sufetu General ya zo ya koma kuma ba a fasa daukan mutane ba ai kaga tsugunna bata kare ba to duk da shi ma shugaban rundunar sojan Najeriya ya zo gaskiya mun ji dadin zuwan shi dan ya nuna ya damu da cewa wannan wurin akwai al'umma kuma tana cikin wani hali amma babban abin da ya dame mu a dauki matakin kawo ƙarshen mutanen nan tunda sun maida abin nan kamar kasuwanci
to kowace hanya ce za a bi wajen kawo ƙarshen sace-sacen mutane da hararen da ake samu a wasu yankuna a wannan ƙasa Manjo ya hayashin kwamirta ya ɗaya ne daga cikin masu fashin baki akan harkokin tsaro.
Satan mutane kashe-kashe da kone-konen ƙauyukan nan ya faro tun wajejen ɓangaren jihar Zamfara ne. Gwamnati ta yi sakaci a gaskiya da al'amura suke faruwa a lokacin da Madiwa shugaban ƙasa ya je kaddamar da wani bariki a Zamfara kuma da aikin atisaye na sojoji mutane za su dauka cewa daga wannan lokaci abun za su yi sauki amma sai suka ta'azzara wato daga irin sakacin shine duk inda ake cewa ana yaki da ta'addanci to dole ne kamar yanda yaki yake ne ko a musulunce in ka duba duk inda aka ce an ci da yaki aka so a kafa gari a wurin ko a samar da shugabanci ya zamanto ba a tafi an saki wannan wuri ba dan wanda kai mamaye shi ka karbi wannan wuri a wurin sa zai fada zai nuna ma kuma yana nan to abin da yake faruwa kenan
sace-sacen mutane da nufin karban kudin fansa da har-haran hallaka mutane a yankin birnin Gwari dai na ta faman hawhawa a cikin waɗannan ƴan makonni duk ko da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar bataliyar sojan da tace za ta yi fito na fito da waɗannan tsagiru Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to a gaida Isa Lawal Ikara in an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku menene ra'ayinku game da sace-sacen mutane da ake akan hanyoyi a Najeriya ta yaya wata hanya za a bi domin a magance shi lambar mu ita ce 2022025655 sai a sa alamar tara wato plus da daya sannan a jero lambobin kafin nan a dan shakata da wannan waka
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
to madalla mun samu kiran mu na farko daga wani cha wane ne akan layi
Assalamu alaikum kuna magana da Audu Girma.
To mallam Audu muna sauraron ka me zaka ce game da wannan sace-sacen mutane da ake akan hanyoyi a Najeriya?
Wannan sace-sace dai dai mu ci Allah ya rufa mana asiri. Allah kuma ya kiyaye mu.
To amin. Akwai wata shawara da zaka ba hukumomi ko
mutane? Ya ga duk abin da yake tunani duka ya ga gare gwamnati domin akwai munafukai a gwamnatin.
To wata hanya ya kamata a bi domin magance wannan?
To sai dai kawai hanyar ubaye da ni addu'a Allah ubangiji ka rufa mana asiri.
To mazalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je kwara wane ne akan layi da kwara?
Assalamu alaikum warahmatullah mai magana Jallu Alhaji Garba na Sokoto Najeriya mai bula kala kala daga nan fara a Najeriya. A gaskiya hanyar da ya kamata a tsara ɗaukaka matakan tsaro na ganin cewa waɗannan masu tarwa waɗannan masu sace-sacen jama'a ya kamata a ɗauki matakai na tsawo masu ƙoƙari kuma masu tsauri na ganin cewa an durƙusar da irin waɗannan don gaskiya bai kamata ba ana sace yawan jama'a irin wannan haka kuma muna kira gare su da cikin tsoron Allah su sanewa rayuwa guda ta kuma rai daraja gare sa.
To Malam Bello mai Bulawus mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullah.
Amin wa alaikum assalam wa ke magana?
Sunana injiniya Dan Juma mai gidan bidiyo ina kiran ku daga nan garin kasuwar magani jihar Kaduna Najeriya.
To injiniya Dan Juma muna sauraron ka.
To wato ni shawaran da nake so in bada ina so in bar ainihin su hukumomin tsaro ne akan yadda dajin nan yayi iyaka da jihohi kusan guda hudu ya kamata ainihin hukumomin tsaro na sama musamman sojojin sama duk daga na'urori na zamani wanda za a kaddamar da su a cikin wannan daji amma duk yadda za a yi da wannan daji in dai a ce wai za a kai farmaki ta ƙasa ne da wai a iya cillagon mutanen nan ya kamata gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su karfafa tsaronsu ta hanyar sama dai ina ganin kamar shi ne mafita da fatan za ku tashi lafiya.
To mazalla injiniya Dan Juma mun gode da wannan gudunmawa da ka bayar har yanzu dai muna Kaduna wane ne akan layi a Kaduna? Barka da yamma. Ya suna malamin?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku da garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala da Kaduna muna sauraron ka inda matsalar ma yanzu haka ta
faru a Mali. To shi hukumomin tsaro shi wannan alhaki sai yana kan su ne. To aka ba su training da kayan aiki da za su kula da rayukan mutane zuciyoyin su. Lallai da za su ɗauki shawarar ne ya kamata a ce duk hanyar da aka san al'umma suna bi abin da duk ko a sa roadblock a kafa mu sojoji tanki ake soja wannan duk inda za ka roadblock wannan yana hangen wancan duk roadblock da za a sa waɗannan suna hangen waɗancan to in aka sa wannan duk titunan yankin nan za a samu sauki abin da muke ga za a yi kenan duk inda aka sa soja nan yana hangen wancan duk su za a ji wannan titunan Allah da za a samu sauki
to Murtala
matan kuma za su yi wannan aiki da wannan shawara
to Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi kuma shawara da ka bayar har yanzu dai muna Kaduna wane ne akan laye a Kaduna
Muhammad Rabi'u Idris Zokan da Rumi man jara kanwa
to Muhammad Rabi'u muna sauraron ka
a cikin mu anan muna da wasu yan kato da gora ana cin musu yan bula eh haka abun mun gwara a kafa irin su ba su shiga dajin nan wallahi ba su ba ga mutane gaskiyar magana shine amma abu ya tafi ya cin yawa da mun yi fama da irin wannan amma wallahi yan bula ne cikin mana magani a mun shiru yanzu
wato kana nufin a same irin su a kafa yan auto da gora su za su yi maganin wannan abin
ne kuwa a nemi mamadauta masu kyau jarumai wallahi akwai su za su yi maganin waɗannan
to Muhammad Rabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka ko wannan gudunmuwa da ka bayar to daga Kaduna bari mu je Sokoto wani ne akan layi a Sokoto
assalamu alaikum haji Hashim a kana magana da Kabiru Abubakar Bulan yanki shagari local government
to mallam Kabiru muna sauraron ka
to gaskiya yake anan taro musamman irin garkuwa da mutane da kone-konen garin abin ya kai la hawla wala quwwata illa saboda haka muna kira ga sauran jama'a musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba domin ya kafi koha musamman wata mai albarka to a ci gaba da addu'a sannan don Allah irin abubuwan da ke tafaruwa musamman haƙƙin da ake da ba jami'an tsaro Allah a basu kayan aiki yayin ka duba waɗannan da ka kada hanya da zai sauran suna kone-kone in anka ci a tunkare sai su jami'an tsaro su nuna cewa a sun yi su kayan aiki to ta yaya za a cewa jami'an tsaro a ce wani wanda zai iya ba da kuɗi ya sayo makami ya yi shi kayan aiki ya kamata gwamnati ta sa ido ta sayo musu makamai waɗanda za su tsaya su bi ta gaskiya a abin da kuma a tanar musu albashi da sauran haƙƙin irin waɗanda an haka shi a musu kadi su ma abin nan yaran da suka bari da zai matan su su san samu sa'ida
to mallam Kabiru mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar barin mu garza ya Kano wane ne akan layi da ya Kano
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam
mallam Sarajil barka da dare
barka dai daga Kano kuma
sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar Kawu Kano Nigeria daga Kadan Dabo
to Alhaji Musa muna sauraron ka
to alhamdulillah gaskiya al'amari na farko da zamu yi kira ga gwamnatin tarayya ta Malam Muhammadu Buhari ya kamata gaskiya al'amari maganar wannan binnin gwarin ya kamata a tsaya a duba al'amarin kuma idan muka dauka ka kaman gwamnatin jihar Kaduna da su kansu ƴan majalisun mu da tijan nan guda biyu to ya kamata duk kokarin da za su tabbatar da a cire siyasa a ciki maganar kashe mutanen da ake a wannan local government duk wanda ke jihar Kaduna ya san wannan matsalolin kuma ya san wannan hanyar yanzu abin da zai baka mamaki kwanaki mutanen mu ƴan kasuwa sun tafi binnin gwari akwai mutum da aka ce naira miliyan biyu akwai miliyan hudu akwai wanda aka harba abokan mu ne to kaga duk irin wannan abubuwan ya kamata a cire siyasa a tsaya a kula da wannan bangare domin al'umma ake kashewa yau in da a ce wani dan majalisa guda ɗaya za a kashe ko kuma wani jami'in gwamnati wallahi da an ɗauke mataki to kiran da muke dai kenan kamata kuma jami'an soja su tsaya su yi aikin da ya kamata wannan guri a buɗe wani barikin sojoji da na 'yan sanda a tabbatar da tsaro a wannan guri saboda gaskiya al'amari abin ya ƙiti ya ƙiti
to Alhaji Musa Garo mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar kuma da kiran ka zamu kawo daga wayar mu ta ƙarshe a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu bude muku layin ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu haka agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 11 menene tasirin azumi akan matasa
sunana Manufosta Adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da yasa nake murna da azumi shine inda matasa suke daukan ibada sosai suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da angonmu da a tsahu daya muke a masallaci mu amma daukan azumin farko nan sai aka cika masallaci dingim kuma majority matasa ne suke ciki da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi yana tsuri guda yana rike da tazbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga ƴan kasuwa dan Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne kaga yanzu yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan sai a ce mallam azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan sati mai zuwa kuma dan asibi ya kawo nashi to suna yin tonton ne in har sun daina wannan sun hada kai guri guda sun ga kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabannin su masu ba su kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana bin Allah ana neman tafarkin Ubangiji ta wajen so inda sana'an ka yake a can zaka nemi ladan ka don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki tunda mutane suna taka daga Yola zuwa Abuja da kafa don murnan hawan Buhari a shugabanci to ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to Allah ya sa mu dace yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Nigeria ta ci gaba da kasancewa a matsayin da take a kai na kasa ta 47 a jadawalin mafificin kasashe ta hujjar kwallon kafa a duniya wanda hukumar kwallon duniya wato FIFA ta fitar a yau Alhamis jadawalin na watan da ya gabata na Afrilu ya dora kungiyar Super Eagles ta Nigeria a zaman ta 47 a duniya kuma ta shida a nahiyar Afrika matakin da ta ci gaba da kasancewa a wannan watan na Mayu kasar Tunisia ce ta sama a nahiyar Afrika to amma tana kasa ta 14 ne a duniya a matakin duniya dai kasar Jamus ce yake ci gaba da kasancewa ta daya inda kasar Brazil take ta biyu Belgium ta uku Portugal ta hudu yayin da Argentina da Switzerland suke kasashe na biyar da na shida za a karrama dan wasan kasar Masar Muhammad Salah dake taka leda a kungiyar Liverpool ta Ingila ta hanyar sanya kyautar sa ta takalmin zinari a gidan adana kayan tarihi na kasar Burtaniya a zaman kayan tarihi daga kasar Masar Salah ya nuna kwazo sosai a wannan kakar wasannin inda ya lashe kyautar takalmin zinari tare da kafa tarihin zura kwallaye 32 haka kuma za a baje kolin kyautar ta Salah a fafatawar karshe da kungiyar sa ta Liverpool za ta yi da Real Madrid ta kasar Spain a gasar zakarun Turai mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya rattaba hannu a wani sabon kwantaragin ci gaba da aikin sa a kungiyar har ya zuwa shekara ta 2021 Guardiola dan shekaru 47 ya jagoranci kungiyar ta lashe gasar Premier ta bana tare da kafa sabon tarihin karkare kakar wasanni da maki 100 sabon kwantaragin da ya shine mafi tsawo da tsohon kocin na Barcelona da Bayern Munich ya taba rattabawa hannu tun sa da ya soma aikin horarwa a shekara ta 2008 a bangare daya kuma kungiyar Arsenal na shirin tattaunawa da Mikel Arteta a yau din nan a yankurin da kungiyar ke yi na maye gurbin kocin ta Arsene Wenger da shi Arteta dan shekaru 36 yana kan gaba ne a cikin ƴan takarar da ke son su gaji Wenger kungiyar Atletico Madrid ta kasar Spain ce ta lashe gasar Europa League ta bana bayan da a yau Alhamis ta doke Marseille ta kasar Faransa da ci 3 da nema a wasan karshe ta gasar wannan ne karo na uku da kungiyar ta Atletico take lashe gasar ta Europa League a tarihi Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka karkashin shirin bada tukuci na Amurka da ake kira da Warfare Justice ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta bada tukuci kudi na dala Amurka miliyan 25 ga duk wanda zai iya bada bayanai da za a gano mazauni da kamawa ko kuma hukunta madugun ƴan kungiyar ta'addan ISIS Abubakar Al-Baghdadi wannan mutum da kuma aka sani da sunayen Ibrahim Awad Ibrahim Ali Al-Badri da kuma Abu Du'a Al-Baghdadi shine babban shugaban kungiyar ƴan ta'adda dake kasar Iraki da Siriya wanda kuma aka santa da sunan ISIS ko kuma Daesh Tsaron kasa da kuma ƴan kasar Amurka shine buri na farko akan yaki da ta'addanci da kasar Amurka ke yi. Kamar yadda aka karfafa karfi da karfe na sojoji wajen iyakar ƴan ta'addan ISIS, haka ita ma gwamnatin Amurka ta ƙara karfi wajen samu bayanai akan shugabannin kungiyar ISIS domin gurfanar da su ga shari'a. A watan Yuni na shekarar 2014 kungiyar ISIS ta mamaye kuma ta mallaki wani bangare na yankunan kasashen Siriya da Iraki wanda suka ayyana da kansu a matsayin khilafar musulunci inda kuma suka ayyana Al-Baghdadi matsayin shugaba ko kuma khalifa. A shekarun bayan nan kungiyar ISIS ta samu goyon bayan kungiyoyin ƴan ta'adda da dama da kuma mutane masu tsauraran ra'ayin addini a sassa daban-daban na duniya inda kuma suka karfafa aqidar kaiwa Amurka hare-hare. a karkashin jagoranci al-Baghdadi kungiyar ISIS ta dauki alhakin kisan dubban mutane a gabsar tsakiya hada ma da mummunar kisan wasu ƴan fararen hulla da aka yi girkuwa da su a kasashen Japan da Ingila da kuma Amerika kungiyar ta sha ba da umurni kai wasu har-haren ta'addanci da suka wuce kan iyakar daular ta su dake karkashin khilafa a shekarar 2011 gwamnatin Amerika ta ayyana Abubakar al-Baghdadi a matsayin dan ta'addan duniya na musamman karkashin doka mai lamba 1-3-2-4 haka kuma kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya akan ISIS da Daesh da Al-Qaeda ya sami shi takunkumi a lokacin da shi al-Baghdadi yake shugaban kungiyar Al-Qaeda dake Iraki wadda daga baya ta rikide ta koma kungiyar ISIS idan kuna da bayani akan wannan mutum ku tuntubi ofishin jakadancin Amurka ko kuma ofishin karamin ofishin jakadancin Amurka mafi kusa domin bada bayanan ana iya bada wannan bayanan akan shafin www.rawarforjustice.net ko kuma ta adireshin email na info@rawarforjustice.net inda suke zaune a nan Amurka za su iya kiran wayar tarho 1-800-877-3927 Gwamnatin ƙasar Amurka na bada tabbacin cewa za ta binciki dukkan rahotannin da za a bayar kuma za ta sirranta duk waɗanda suka bada bayanan in ma ta kama a shirin gwamnatin Amurka take ta canza mazauni ga waɗanda suka bada bayanan tunda aka fara shirin gwamnatin Amurka na bada takuici a shekarar 1984 shirin ya biya fiye da miliyan 145 na Amurka ga mutane fiye da 90 da suka bada bayanan da suka yi sanadiyar kama ƴan ta'adda ko kuma hana ayyukan ta'addanci a duniya baki ɗaya Za ku iya samun ƙarin bayani game da wannan shiri na bada takuici na gwamnatin Amurka a dandalin Twitter na http://twitter.com/rawarforjustice. Shirin Murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Takaice masu gabatar da ƙara a Amurka sun tabbatar da cewa idan aka samu shugaba Donald Trump da laifi akan zargin da ake masa na aikata ba daidai ba ba za a hukunta shi ba sanadin dogon binciken da aka kwashe shekara ana yi kan shi shigen Russia a zaben Amurka na 2016 tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani wanda ya fara aiki da tawagar lauyoyin Trump ya gaya wa tashar talabijin na Fox News cewa a ƴan kwanakin nan lauyoyin mai bincike na musamman Robert Mueller sun ce za su yi aiki da tsarin dokar hukumar dokan da aka dade ana amfani da ita ko da ma an gano sabbin shaidu masu inganci da ke nuna cewa Trump ya aikata laifi Korea ta Kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza a shirinta da a shirin da ake yi na taron da aka shirye yi tsakanin shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un da shugaban kasar Amurka Donald Trump bayan Korea ta Arewa ta yi gargadin cewa watakila ta janye daga ganawar kan matsin lambar Amurka na cewa sai ta ga bayan shirinta na kera makaman nukiliya Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ta ce barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya yadu zuwa wani birnin kasar abinda ke haddasa fargabar wanzuwar cutar mai hallaka mutane an tabbatar da bullar cutar a cikin ɗaya daga yankunan da aka kebe na musamman dake garin Mbandaka mai mutane fiye da miliyan 1 wanda kuma yake a arewa maso yammacin lardin Equator Miliyoyin mutanen ƙasar Burundi da ke Afirka ta Gabas na jefa ƙuri'ar su a yau a wani zaben da ake yi a wani zaben da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba Pierre Nkurunziza har tsawon wasu shekaru 16 daga yanzu zuwa shekarar 2034 mutane da dama sun tsaya a cikin dogayen layuka dake wajen rumfunan zabe a birnin Bujumbura da kasar baki daya domin kada ƙuri'unsu wa'adin mulkin shugaban kasar a yanzu na shekaru 5-5 ne amma kuskurimar da ake son a yi wa kundin tsarin mulki zai baiwa shugaban ƙarin shekaru 7 akan gar mulki
to madalla na sauraro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da tayani gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mallam Suleiman ni Sarfil Hashim kuma ke cewa kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya assalamu alaikum